Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Salo Graba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna kan lalubo hanyoyin samar ma matasa aikin yi tare da haɓaka tattalin arziki. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga yadda firar ta ci gaba.
To, shawara dai na farko da yake gwamnati, Allah ya sa Allah ya kawo mana gwamnati da muke ganin akwai adalci a kanta. Don na farko kin ga nayi magana vocational centers da Buhari ya ce a kawo. Abun da ya ƙara kashe vocational centers dama shi ne wannan disparities da kankanin HND da degree. Mutum ne ya je bambanci din nan. Don mutum ne ya je misali mechanical engineer a HND. Aka bashi all the technical experience da komai a polytechnic. Ya fito ka nuna masa da cewa wanda ya BSc engineering ya fi shi. To wannan abubuwan ya sa da yawa mutane suka fara jaye kan interest din su akan wannan layi. So wannan
polytechnic din wato makarantar kimiyya da fasaha.
Duk kin ga kasashe da suka samu ci gaba. Idan ka zo da takardunka degree guda 10 ka zo nema aiki, duka za su aje ne gefe. Sai su nemo takarda da za ta iya baka wani creative advantage over saura, sai a baka aiki. Yanzu haka shi ke faruwa kasashe suka ci gaba. Akwai wani tafiya da na yi zuwa China a Guangzhou. A duk kowane layi da za ka ga mutane na sai da waya ko wata na'ura ko wani abu. Wallahi idan ka shiga ciki. Mini factory ne. Sai na kula da cewa duk wanda ke da mini factory zaka ga ma'aikaci ne ko na ZTE ko na Huawei, sai a ba su advanced training, za su iya zuwa su buda. Shi za ya ga an kawo waya a ce wani China, wani mai kyau, wani mara kyau. Sun bari kowa zai iya competing ya iya irin nashi. Dole a ce ga wani kusa da fake, ga original da sauransu, har da advanced ne. Regulator su za su yi maganin wannan.
So shawara ta halinta.
Kasuwa ta halinta. Na farko shawara, so abun nan da wannan magana, abun da aka yi magana haraka vocational ba karamin taimako za ta yi ba game da ayyukan hannu da sauransu a ƙasar nan. Bale yanzu da muke ƙasar mu ba hanya, ba gidaje, ana magana ba housing, ba sauransu. So idan za a invest in infrastructure, muna buƙatar a lot of vocational trained staff. So abu ne da zai taimaka, na farko kenan. Na biyu kuma gwamnati ta tabbatar da cewa ta ci gaba da hura ma manya-manyan kamfanunuka wuta akan da cewa su dinga training mutanenmu. Ba wai dole sai in ka ɗauki mutum 100 ba ka ce wai yayi maka aiki wanda ba zai samu skill training ba. Dole ka bashi lokaci da zaka iya bashi training, sannan ka yi graduation din shi, ka bashi ya je tashi haraka. Ba dole ka dauki mutum aiki ba, ka kai shi inda ba zai benefitin ba daga ba a kore shi. So dole gwamnati sai ta reviewing policy game da ake daukan matasa aiki, da ake training din su da sauransu. So National Director of Employment din nan dole gwamnati ta farfado da ita a ga yadda za su dinga checking yadda ake daukan ma'aikata, yadda ake securing, yadda ake training da sauransu. Na uku shine gwamnati ta yi kokari ta ba da ƙarhinta sosai game da ilimi na ICT na harkar kimiyya. Wannan duk duniya hanyar sadarwa, duk duniya ba inda ake daukan matasa aiki da mutane a duniya game da wannan hanya ta sadarwa. Yanzu richest mutane a duniya, idan kika je kasashen America, China, zaki ga mutane da suka invent, suka kawo wani abu game da harkar sadarwa. So abu ne da zamu iya tapping into don saboda mu taimaka ma yaran mu tun daga ƙasa har zuwa gaba. Na hudu shine haraka wannan kimiyya sai mu je mu hada ta da gefen security. Idan muka ba yaran mu training, mu insisting an dauki isassu a saka su a wuraren tsaro, harakan police da military da sauransu, don saboda mu samu tsaro. Don idan aka ansu misali trillion guda da wani ya sata, aka ce za a invest in misali a security a Nigeria, za a dauka mutum 300,000 a police ko 200,000 a military, navy da sauransu, ya zama na kasa ta samu tsaro, sannan kuma a ci gaba da zaman lafiya. Don in ba mu same shi ba, akwai matsala a kasar nan. So kamar yadda muka gani, in dai gwamnati za ta bi cikin irin wuraren nan ba kada, sannan kuma a budget na Nigeria dole gwamnati ta gyara nawa ne ake kashewa a cikin agri da education. Waɗannan abubuwan guda biyu, kaga agri zai muna diversify, ba za mu rely on mai ba. don kama yanzu dan arewa shi ma yana cewa shi ma yanzu from northern delta tunda an ga mai so zuwa gaban umman ma ya karu zai sake makin din mu zama mo lazy mu kara zama so dole ne mu koya mu mutane harakan noma akwai agro allied businesses wanda ke da kasuwanci na alakan noma ba dole sai kaje kai shuka ba ka kawai akwai sana'o'i da yawa kashi kashi duk a duniya kamar yanzu a Malaysia GDP na su rin 40% daga agric ne so dole sannan dole sannan
ya
Malaysia kenan wanda muka ba su irin manja suka je suka shuka suke manjan ma yanzu yawa so kaga yawa to ta investing sosai game da wannan don saboda ya zama na kowa a Nigeria ya zama na compulsory duk jaha gwamnati za ta yi policy da za a bada target na production na wasu abubuwa da ake shuka a kowace jaha zaki ga kowace jaha za ta iya ciyar da kanta za ta iya ciyar da makwabta za ta iya fitar da shi a haka cikin lokaci kadan za a fara cewa kasa alhamdulillah
to comrade Kabir bari mu dawo gare ka mu samu shawarwari bangaren irin rawar da kungiyar kwadago za ta taka da kuma waɗannan kungiyoyi da kuke kafa yanzu na haɓaka matasa
shawara na daya kinga dole ne ya zama wajibi gwamnati ta duba wato harka na daya shine na tsaro saboda duk tabarbarewar arzikin kasar nan ya dangantaka akan harkar tsaro ma'ana shine gwamnati ta duba matasa kinga yanzu kaman Borno akwai matasan da ake ce musu civilian JTF wannan yakin da kika ga ake tai da Boko Haram da shauransu ina jin role din da suka yi playing to wani sa'in ina jin suna kusan hannun sauku ne da jami'an tsaro gwamnati sai ta inganta matasa wato daga kan grassroots daga kananan abin da kinga kaman barayin wato shanukan nan da shauransu diddai wayannan matasan da su ake ta amfani to gwamnati sai ta duba in an tashi kaman misali diban jami'an tsaro ko wani abu a dibe su abu na biyu kinga masana'antun nan irin su textile companies abin da ya shafi wato wannan ma'adanan kasar nan da ake tona na zamfara da shauransu duka wannan gwamnati ta yi kokari ta maida shi kaman vocational center yadda za a debo matasa a sa su a cikin wannan harkoki su taimaka wa gwamnati su ma su yi dogaro ga kansu kinga kaman misali muna da makanikai kaman yadda ake bada misalai Sadiq yake maganin China da shauransu ai kaman yadda kike ganin roadside makanikan nan ne makaniki ne zai je bude workshop da shauransu kayan kudin safanu da shauransu bai da shi kinga anan gwamnatin ta bunkasa irin wayannan abubuwa a samu gurin da za a dinga ba su tallafi sai a maida abin ya zama kaman modern abu wanda za a taimaka musu sai a zo kuma gefan wato ma'aikata dan babban cin hanci da rashawa a Najeriya da ake samu gwamnati da magana dalilin rashin tabbatar da ingantaccen abin da ya wadata ne wa ma'aikaci to abu na biyar shine gwamnati ta yi kokari kamar yadda shugaban kasa a kulliyomin yake faɗa maganan ba wa kananan hukumomi cin gashin kansu dinnan shine babban muhimmin abu yau idan aka ba wa local government wato kananan hukumomi cin gashin kansu akwai wato karkara da kika sani wallahi wani ma bai san waye shugaban kasa balle gwamnati to kinga wayannan mutanen sune suke kusa da gwamnati ba sai sun je wai aikin gwamnati ko na abu ta harkan noman nan ta harkan a musu ayyuka shi kansa shugaban kasan zai samu sauki ba komai sai an tsaya ana jiran shugaban kasa ba chairman din local government dinka shi zai je aiwatar da wannan ayyuka saboda kudin nan ina mai tabbatar miki a jami'an mun yi wato bincike mun lura cewa duk kananan hukumomi a Najeriya mafi kankanta suna daukar naira miliyan 260 kowanne wata wannan shine abin monthly allocation na kowace local government mafi kankanta to kinga a yau shi yasa shugaban kasa yake ta nana ta cewa yana so ya ba kananan hukumomi cin gashin kansu ai abu ne na doka dama constitution din kasar nan ta ce muna da wato harkokin gwamnati kashi uku ne mataki ɗaya ne zuwa uku daga local government zuwa state zuwa federal to saboda haka duk wayannan abubuwa mutane kamar yadda ita Hajiya Aisha take faɗa ne komai sai mu taru mu ce wai sai gwamnati kamar yadda Sadiq yake faɗa da yaje China kinga ya ga wasu abubuwa da ba gwamnati bane to yau in ka inganta wannan kananan hukumomin ka bar su da kananan hukumomin kai kanka shugaban kasa sai dai kai dealing da national projects suke gaba kinga aiki ya masa sauki haka gwamna shi kuma satan nan kuma za a daina shi
jama'a saboda karancin lokaci za mu tsaya nan da yardar Allah za mu kawo ƙarshen tattaunawar makon gobe. A madadin baƙin mu Comrade Nasiru Kabiru da Sadiq Sulaisani Sami da Hajiya Aisha Abdullahi da wakilin mu Madina Dauda, ne Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka shawo ya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.